Abuja a bisa karatu da muka ɗauko tun farkon azumi wanda yau ne zaman mu na 11 karatu a cikin ayoyin shine karatu na 10 kuma yau za mu shiga babban darasi na 4 a darasussukan wannan shekara amma kafin nan muna da kwantan ƙarshen bayani a aya ta 102 wa akharuna To Allah subhanahu wataala ya ce wa akharuna akwai wa'ansu daban wa'anda su ba munafikai bane ba suna cikin sahabbai amma kuma nagartarsu bata kai nagartar wa'ancan ba su din i'tarafu bi dhunubihim suna aikata laifi ko sun aikata laifi ta hanyar in tafiya yakin tabuka kuma sun yadda cewa sun yi laifin kuma sun san cewa sun saba wa Allah ba sa jin cewa wai rashin tafiyar su kamar sun ci banza i'tarafu bi dhunubi al-i'tiraf shine ka yadda da laifinka shine abin da ake kira confession kai confessing cewa lalle ka amince ka yadda ka yi laifi i'tarafu bi dhunubi khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an sun hada ayyuka nagari da wani aikin kuma wanda ba nagari ba asa Allahu an yatuba alaihim amma ya kusata Allah ya tuban su inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala mai gafara ne ga duk wanda ya tuba Allah zai yafe masa zunubansa rahimun mai jin kai ne ga bayinsa to wannan aya kamar yadda malamai suke faɗa an rawaito daga Mujahid ibn Jabr yake cewa ta sauka akan Abu Lubaba lokacin da ya ta kasance lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wa Banu Quraiza farmaki bayan warware alƙawari da suka gayyato Quraisha dan su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai Abu Lubaba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi wajen su to sai suke tambaya me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mana to sai musu alamar cewa an yanke hukuncin a kashe su a yanka su to daga baya sai yake jin cewa kamar bai kyauta ba ya za a yi ya faɗi sirrin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarce shi da ya faɗa ba ya zo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda Ibn Kathir ya rawaito cewa bayan Abu Lubaban ta sauka a kansa da kuma wasu mutane takhallafu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk da ba su fita yakin tabuka ba sai wasu suka ce Abu Lubaba ne da wa'ansu mutum biyar ko kuma har da shi su biyar wasu suka ce su bakwai ne har da shi wasu suka ce su tara ne har da shi lokacin da manzo Allah sama ya dawo daga yakin sai suka gane cewa ba su kyauta ba da haka sai suka daure kawunansu a jikin wato al'amudi ginshikin masallaci kuma suka yi rantsuwa akan cewa wallahi ba za su yadda a kwance su ba kuma ba za su kwance kansu ba sai in manzo Allah sani ya zo da kansa ya kwance su ko ya ce a kwance su to abin da suka ce zaki kenan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce inda suke sai ya ce wa'annan fa aka ce ayya rasulullahi su wane da wane ne da basu je yakin tabuka ba kuma basu karɓi hanzari da uzuri ba ba su da wani uzuri kawai dai sun daka ta san zuciyarsu manzo Allah ya ce to ai wallahi ba zan kwance su ba har sai an saukar da alqur'ani akan su idan an saukar da alqur'ani akan su to sai in kwance su in kuma ba a saukar ba to ba zan kwanci su to ana nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'an asa Allahu an yatuba 'alaihim ya kusata Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa tuba su wayannan mutanen ibn a cikin tafsiri ya kawo sunayen su yake cewa a cikin su akwai al-jadd ibn qais akwai kardum akwai arsu ibn sa'laba na uku kenan akwai wadi'ata wadi'atu ibn hizam shine na hudu akwai mirdas akwai abu qais shine na shida akwai abu lubaba shine na bakwai da kuma wasu mutum to i'tarafu bi dhunubihim sun yarda sun yi laifi kuma Allah ya ce khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'an sun hada aiki nagari da kuma ayyuka wanda suke ba nagari ba aikin su nagari shine ayyukan da suka saba yi aiki ba nagarin ba kuma shine kin tafiya yaki amma asallahu an yatuba 'alaihim ya kusata Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansu to jiya mun karanta hadisin Samurat ibn Jundub Allah ya kare da a gare shi wata kulasar sa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa yayi mafarki wasu mutane sun zo guda biyu sun kama shi sun tafi da shi sai da suka kai shi wata ƙasa mai tsarki a nan ne hango wasu mutane guda biyu ɗaya a kwance ɗaya a zaune ɗayan yana ɗaukar wani ƙarfe yana lumawa a muƙamuƙin ɗayan ya farke masa sai ya kai ƙeya ya farke masa hancinsa sai ya kai ƙeya haka yake ta yi masa yusharshiru shidquhu ila qafahu wa min kharahu ila faqahu ila qafahu zala ya tambaya ba a gaya muku su waye ba yayi gaba ya tarar da wani ana rugurguza kansa gashi can wani yana dauko wani irin mulmulallen karfe yana rusa masa kai sai je dauko karfen kan ya dawo kan ya warke sai ya kare masa zala ya ce waye wannan aka ce su waye wayannan aka ce kai dai mutum yayi gaba ya tarar da wani shi kuma wayansu su kuma a cikin tanderu ana gasa su a cikin tanda irin wacce ake gasa gurasa ko biredi ko waina oven kenan wato ana babbaka su a cikin tsirara idan zafin babbakar ya laso jikinsu sai ka ji suna ihu suna hargowa suna hargido a ciki shi ma dai ya ce wayannan fa aka ce masa kai dai mu je sai da ya gaba ya je ya tarar da wani kogi na jini da wani mutum a ciki yana ta iyo sai ya zo zai fito ga wani kuma a zaune sai ya danna masa dutse a bakinsa sai ya sake dubewa ya koma wannan fa ya ce wannan kuma aka ce ka tafi dai har ya je gaba ya je wani waje kore shar da wata bishiya da bishiyoyi ga wani dattijo nan a ƙarƙashin bishiyar ga waɗansu yara nan bai taɓa ganin inda yara suka taru da yawa kamar wajen ba sai aka yi gaba da shi aka can sai aka gwada masa waɗansu mutane in ka gansu ga su nan da wata kama rabin jikinsu kama mai kyawun gaske ɗaya ɓangaren kuma wata mummunar kama ce abin tsoro wannan baka taɓa ganin kyawun halitta irin ɓangare ɗaya ba baka taɓa ganin munin halitta irin ɓangare ɗaya ba wannan fa sannan kuma sai kafin ya tambaya ɗin sai kuma daga baya sai ya ga an kira su an ce su je su faɗa wani ruwa suna faɗawa sai jikin nasu ya koma iri ɗaya gaba sai aka yi gaba da shi aka hau da shi wani waje nan ne aka nuna masa wani wuri mai banƙaye da kyawu da ni'ima to daga nan sai aka wuce da shi aka nuna masa wani gida da ya fi kowane gida a cikin wannan ni'imar sai ya ce to bayan Allah kun ɗauke ni kun ta zagaye da ni ku gaya min abubuwan da na gani suka ce to nan aljanna ce ta zama da dindindin ga ta nan kana hango ta wancan kuma gidanka ne sai ce to ku bar ni in shiga mana suka ce a'a ba yanzu ba amma za ka shiga amma wayanda ka gani na farko ana farke masa baki muƙamuƙi da hanci har zuwa ƙeya to wannan mutumin da yake yin ƙarya ne nan take ta isa duniya ko ina kowa ya ci nan take fa tablughul afaq nabi kuma wanda Allah ya bashi qur'ani ne ya kwanta ya ƙi aiki da shi ya ƙi qiyamul layl shine ake ruguza masa kai ake rusa masa kai na uku kuma wanda ka gansu ana babbaka su mazinata ne ko hum sunat na hudu kuma daga ganshi ana tsumbula shi a cikin ruwan jini in zai fito a danna mai dutse a bakin sa mai cin riba ne akilu riba wayannan dattijo da ka gani kuma annabi ibrahim ne kakanka su kuma yara da kake gani yara ne wayanda suka mutu kafin su balaga shi kuma wannan su kuma wannan mutane da ka gani mutane khalaqu amalan salihan wa akhir sayyi'a sun yi hada aiki nagari da mummunan aiki amma daga karshe Allah zai karbi tuban su sai Allah ya yafe musu sai Allah ya kubutar da su daga azaba sai kuma a ce musu su shiga aljanna wannan kuma ita ce aljanna da ka ganta to kaga anan an nuna maka cenan wayannan sahabbai da aka ce khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an ba laifi bane dan sahabi ya aikata laifi wai ba su fita daga nagarta ba tunda aikata laifi dama dabi'a ce ta dan adam gafara kuma dabi'a ce ta ubangiji kasance wasu nagartattu ba wai ya nuna ba za su aikata laifi ba kamar yadda muka tabbatar a ayoyin baya jama'a ba wai sahabbai ba hatta mu da muke gama gari za mu iya cewa mu karan kadamiya muna fatan samun rahamar ubangiji subhanahu wataala da kuma samun yardarsa dan haka a aqidar ahlus sunnati wal jamaa wato ubangiji subhanahu wataala ya tanada hanyoyi daban-daban na canjawa mutum daga mummunan yanayi zuwa kyakkyawan yanayi ko da ni da kai ne ba wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaykhul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 7 ya yi ijtihadi wajen kawo mana hanyoyin misali hanya ta farko duk wanda ya tuba ana sa ran Allah zai canza mai daga azabar da ya alƙawari zai masa zuwa rahama ubangiji subhanahu wataala a cikin surat az-zumar yake cewa qul ya ibadi alladhina asrafu ala Allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulullahi ya ibadi ya Allah ya ce ya kubayina allazina asrafu ala anfusihim wa'inda suka yi wa kansu banna kaje ka aikata laifi laifin da kai ka san mutanen kirki ba sa yi da iliminka da addininka kaje kulla kanka ka aikata laifi Allah yana kallonka ka manta da kallon da Allah yake maka nan to la taqnatu min rahmatillah kakkade bi tsammani kai laifin to dawo taho Allah kuma yana kiran ka yana baka goran gayyata kakka yanke tsammani daga rahman Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah fa yana iya gafarta zunubai kaka da ka ce subhanallahi wa bihamdihi su daya subhanallahi wa bihamdihi biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kana cika 100 da safa Allah ya yafe maka duka zunuban ka rafe in yamma tai ka kare Allah ya yafe maka zunubai amma ba wai lasisi aka baka kaje kai ta shirga zunuban ka ba domin zunubi yana da shi'umci in Allah ya fushi da kai ka shiga cikin fushin Allah kuma fa zaka iya shiga gare don Allah ya sa mace wuta kawai dan ta daura mage kashi take mata tsokanar ta take yi ta takura mata mu dai ba a gaya mana ba amma dai daura mage tai sai kaga abu ne mai sauki amma Allah ya danna ta auta ba ruwan Allah to ina ruwan sa me masa zafi wutar nan ta sace matan nan ma ta sace shi ya halicce ta mallakar sa ce shi ya halicce ta dan haka ya sa ta a cikin wutar sa shi yasa muke roƙon Allah wutar nan ta kace mu ma naka ne kana da wanda zaka sa a wutar baka samu ba to Allah kar ka samu ba sai da mu wutar za ta cika ba shi yasa muke roƙon Allah ya gafarta mana ya yafe mana kuma ma ga rufin asiri Allah ya rufa maka asiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa duk wanda ka sani a cikin al'umma ta zan iya yafe masa za a yi masa afuwa illal mujahirun in ba masu fitowa su yi fito na fito da Allah su dinga nuna a fili suna aikata laifi ba ƴan iska na gaske waɗanda su nunawa ma suke a zo a gani su fa ba faruwansu da harkar Allah to waɗannan su ne waɗannan da wuya Allah ya musu afuwa maza Allah ya ce mamakin ɗayansu zai je ya aikata laifinsa cikin dare وقد بات يستره الله يا كان الله بي تونا مي اسيري با sannan kuma sai yazo ya nuna wa duniya ce nayi kaza fa'altu kaza wa kaza tuba ake so kai kana tuba Allah ya ga dama nan take yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ya faɗa a cikin suratul tauba aya ta 104 alam ya'lamu anna Allah ya huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi وأن الله هو التواب الرحيم هذا ما نتكلم سورة الشورى وهو الذي يقبل التوبة
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما
الله أكبر الله يتي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده شي كدين يكي كرقب توبا بايسا ما بيسا شامكي وبا دولة سيكابي وتوجه مالمي قوان بابا قوان ولي الله ناتو بسي الله يكرقب توبا شي كي نم الإمام ابن قدامى يروي تو أتسل لتاكم التواب ناباك الأباري متمند الله يشيكرا يشيكرو بيسا وكود بني إسرائيل روابا lokaci daya sai suka ce aje a roki Allah suka ga annabi Musa annabi Musa ya fito yayi addu'a sai Allah ya ce ba zan saukar da ruwan nan ba saboda wani mutum da shekararsa 40 yana fito na fito da ni sai an kira an ce mutumin nan ya fito duniya ta ganshi sannan zan saukar da ruwa annabi Musa ya ce ya ubangiji sauti na ba zai isa zuwa ga bani Isra'ila ba suna da yawa Allah ya ce kira mu za mu isar da sautin annabi Musa ya je ya hau kan dutse ya kira Allah ya isar da sautin kawai sai mutumin nan ya ji yana ji ya jira bai ga kowa ya fito kawai sai sun fi da kansu ce Allahumma inni tubtu ilayka fasturni Allah na tuba kai min sutura Allahumma inni tubtu ilayka fasturni Allahumma inni tubtu ilayka fasturni kawai sai Allah ya sake sama ta dinga an ta yadda ruwa kamar da bakin koya ka afwahil qirab aka ruwa ya dinga sauka nan Musa ce ya rab kace kaza kace kaza kace ba za ka saukar da ruwa ba sai wani ya fito ya ubangiji ban ga kowa ya fito ba gashi ka saukar da ruwa sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa ya ce ai wannan bawa ya tuba kuma ya ce masa sutura sai na karɓi tuban sa na sutura shi sai annabi Musa ya ce to ya ubangiji namun bawan nan ga shi wani irin bawa ne wannan sai ubangiji ya ce yanzu can da yake yi min saban shekara 40 ban tona mai asiri ba kuma sai yau da ya tuba to in har akwai tuban nan dan Allah su sahabbai ba za a karɓi tuban su bane in sun tuba ko kuma sai da ake tuba ba bare har wani ya ce ai laifin da wane yayi sai ya shiga wuta kai ni da kai fa muke sa ran Allah ya karɓi tuban mu ballantara ko wai nan bayan Allah saboda ba laifi dan an ce khalaqu amalan salihan wa akhir sayyi'an to gashi nan ma an ce sahabbai wa akhir sayyi'an eh wa akhir sayyi'an to ina kuma ayoyin tuba to kuma gashi ma a nan Allah ya ce asallahu an yatuba alaihi asa din nan da bi ma'ana bitta'akid tabbas Allah zai karɓi tuban su gashi mun ka hadisin Samurata ibn Jundub wanda kuma ya shafi sahabbai ya shafi wa'anda ba sahabbai ba to kuma dan girman Allah ka kaddara ma asadin nan tana nufin litaraji ya wataƙila to ko in har ni da kai zamu iya sare a cikin asadin nan ai sahabbai sun fi mu darajar da zamu samu sare a hankal cafa wa'annan abokan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi kwanan nan aka ba da labari yau kwanan nan aka ce sarkin mota ya mutu Allah ya ji kansa wanda yake tuka Sardauna mamakin sa ake yanzu wannan shine yake tuka Sardauna ya samu wata daraja su tuka Sardauna kawai da yake Sardauna fa na wannan zamanin ba Ahmadu Bello shekara ta 1966 fa Allah ya gafarta masa aka kashe shi amma wai zaka ga wannan a ce ai har wani daraja mutattija ne fa irin kowa amma wai kawai saboda ya tuka Sardauna yake da wata daraja to ina kuma ga wanda ba wai tukawa ba zama yayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da idansa yayi imani da shi ya taya shi yaki magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan sai din an sun rena Annabi shi yasa suke masa wannan sababi ɗaya kenan da Sheikhul Islam ya kawo mana sababi na biyu kuma shine istighfari Annabi sallallahu alaihi wasallam a kawai dake cin sayyul bukhari da sayyul muslim yake cewa idza aznaba abdun zamba dubbawa kowanne ko sahabi ko wanda ba sahabi ba in yayi laifi فقال سيتي اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي يا ubangiji na kuskure na aikata laifi so nake ka gafarta mu kowanne irin laifi in dai tsakaninka da Allah ne ba tsakaninka da bayin Allah ba Allah ka gafarta mu sai ubangiji ya ce da mala'iku alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bih ka bawa na ya san cewa yana da ubangijin da yake gafarta zunubi kuma yana kama mutum in bai gafarta mu ba kad gafartu li abdi je kana gafarta maka wannan nan take ne fa ko yanzu in kai laifi jarraba ka ce Allah laifin da nayi maka kaza na tuba Allah ka gafarta kaga abin al'ajabi da mamaki maza Allah ya ce summa aznaba dhanban akhar fa qala ay rabbi aznabtu dhanban akhar faghfirhu li ubangiji na tsara tafka wata aika aika na tsara laifin Allah ka gafarta mini sai ubangiji ya ƙara cewa alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi kad ghafartu li abdi falyaf'al abdi ma sha in akai haka so uku Allah ya ce in za kai tayi ni bazan gaji ba sai dai kai tayi kana neman gafara ta amma zan gafarta matsala ɗaya zaka iya fuskanta shine in ka ce zaka riki yin laifi a matsayin dabi'a to za a kai lokacin da zuciyarka za ta tuba da neman gafara wannan shine sharri kuma duk wanda Allah ya yi wa zunubi saboda laifin sa ya masa fa kullun akhadna bi dhanbi Allah bai taba kama mutum ba sai yayi laifi shi yasa ko azaba Allah zai faɗa zai ga maka me yasa yayi wa masu azabar azaba ba haka nan Allah yake wa mutum azaba sai ya taba Allah to amma fa in dai zaka yi to Allah zai yafe maka annabi adam me yayi ne ba laifi ba shedan me yayi shi ma shedan laifi yayi amma annabi adam sai ya tuba qala rabbana zalamna anfusana Allah ya ce da shi da annabi Adam da matar suka ce ya ubangiji mun zalunci kanmu ta hanyar yin laifi ka ce kanmu ci bishiya fici in baka gafarta mana ba fa in lam taghfir lana wa tarhamna baka tausaya mana ba za mu zama cikin taba ku nan take sai Allah ya gafarta su ya karbi tuban su ko darawa ba ai daga wajen ba to ba annabi Adam kadai ba har ni da kai yanzu nan da mun ce Allah gafarta mana sai ka to da Allah tambaya anan su sahabbai ba su yi istighfari bane ba su ai suka ga mana wannan hadisi su ne da sahabban nan da haka in ma sun yi laifi to ka kaddara cewa sun istighfari Allah ya gafarta saboda haka shi istighfar nan da kake gani kala-kala ne akwai wanda yake idan ka yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yake cewa ina istighfari so 70 a rana a wata ruwaya sama da 70 a wata ruwaya so 100 wannan yana nuna ko so miliyan kai babu lai amma dai kar a baka wani urji na wani adadi a ce to kai yanzu sai ka yi so 129 a wannan a iyakan ce maka in dai ba irin na manzon Allah sai ka yi so 100 ko so 70 wannan kaga kana da dalili amma ƙari akan haka ko rage akan haka ba a hana ka kai ƙasa da hakan ba ba a hana ka ka ƙara sama da hakan ba amma kar a sa wani target a ce sai iya wannan target din wannan kuma an shar'anta wani abu mai shari'a kuma Allah da manzon sa sababi na uku daga cikin sababan da ke sawa Allah ya cire mutum daga wani yanayi na azaba ya mai da shi yanayi na rahama shine aikata ayyuka na gari Allah subhanahu wataala a cikin suratul hud yake cewa wa aqimis salata tarafayn nahar wa
aqimis salata tarafayn nahar wasqan min al-layl innal hasanati yudhhibus sayyi'at la yuqbilu
ayyul lahi Allah ya ce wa aqimis salata kuma ka tsaye da sallah tarafayn nahari wato lokutan tsakanin tsaki lokacin rana guda biyu gefen rana guda biyu azhar da la'asar kenan idan ka tsaye da la'asar ka tsaye da azhar ka tsaye da la'asar to wazulafan minal layli da kuma lokacin da dare ya gabato shine magriba in kuma daren yayi a sai kuma kai isha to idan kai haka kai aiki na gari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji subhanahu wataala ke cewa innal hasanati lallai kyawawan ayyuka da mutane suke aikatawa yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan ayyuka zalika zikira wannan wa'azi ne lizzakiri ga masu jin ma'azi hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim imam al bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya bude babi a cikin sahih kitabu mawaqitus sala babun as-salatu kaffara babun da yake magana akan sallah ma tana kankare maka zunubi sai koro hadisi da isnadin sa ta hanyar Utaybah ibn Sa'id shi kuma daga Yazid ibn Zuraiy daga Sulaiman At-Taimi daga Abu Usman An-Nahdi Abdurrahman ibn Bul kenan Allah ya kare da agreshi Mukhadhar ibn da Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare da agreshi yace wata rana wani mutum ya je ya rungumi wata mace asaba min imra'atin ubla wannan kaga ai laifi ne shi yasa muka ce ba wai sahabbai ma'asumai bane ba a lokacin su ba a laifi ana samun masu laifi sai kaga babban mutum ba zai haka ba to amma shi ma zuciya ce da shi sai zai aikata laifi to inda suka fi mu shine fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam na dai Allah ya musu gata annabin yana nan da rai nabi kuma suna da imanin da suka iya zuwa su gaya masa shi annabi ya halatta a zo a gaya masa laifi domin ya ce Allah ya yafe maka Allah ya yafe maka sai zo wajen annabi sama ya ce ya rasulullah ga abin da ya faru hankali za ta ke to can a wata ruwa sai manzo Allah ya kyale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi har zuwa wani lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina wannan mutumin yake ce gani ya rasulullah ashe wahayi ake wa manzo Allah sai aka saukar masa da aqimis wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl sai manzo Allah ya karanta masa kyawawan ayyuka suna murkushe laifuka aiko sai wani ya daga hannu ya ce ya rasulullah ali hadha wai shin wannan gara basa ce ga wannan mutumin kawai tunda sai da aka yi sallah aka idar maza Allah ya ce ina mutumin nan kai sallah tare da mu yanzu da kai muka yi wannan sallah ta al'asar sai ya ce to innal hasanati yudhibna sayyi'a mana an yabe masa kenan da wannan sallar da sai ce ya rasulullah wannan tasace shi kadai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li jami'i ummati kullihim wannan duka al'umma ta sauraka da mutun zai tafka kuskure yayi aika to sai kuma yazo ya tuna sai kuma ya dace Allah sai kuma yazo ya aikata wani aiki na gaishe sai ake salatu tauba mutun ya salla raka'a biyu ya koka ya gaya ubangiji subhanahu wataala sai ya gaya ubangiji subhanahu wataala akan cewa ya tuba sai Allah subhanahu wataala ya karbi tubansa kuma in Allah subhanahu wataala ya karbi tubanka shikenan an manta da maganar wancan wancan laifi hadisi ya tabbata a cikin sunanin Tirmidhi da sunani Ad-Darimi da musnad al-Imam Ahmad bi sanadin Hasan daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kare da a gare shi kuma yazo daga hadisin Mu'adh dan Jabal Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce min ittaqillaha haythu ma kunt ka kiyaye Allah duk inda kake ba sai a masallaci kai zaka ji tsoron Allah ka nitsu ba sai a wurin wa'azi kai zaka ji tsoron Allah har a gidanka har a kasuwa har a office dinka har a wajen mu'amalarka da mutane wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamfaha kuma da kai mummunan aiki in ka tana to maza maza ka nemi wani kyakkyawan aiki ka aikata shi wannan kyakkyawan zai goge wannan mummunan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kuma sa'an nan kai kokari ka mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau ita ma kyakkyawan aiki ne zai sa a goge maka zulfanka da girman Allah yanzu sahabban da ake cewa sun yi laifi in ka hada laifin su da kyakkyawan ayyukan su wanne yafi yawa ta ake cewa masayiatuhum maghmuratun fi bihari hasanati da zaka dauko laifin nasu ka watsa shi a cikin tekun kyawawan ayyuka sai kamar ruwa ne gurbatacce ka dauko kofi guda ka zuba shi a cikin ruwan teku zama a san akwai wani ruwa gurbatacce ne gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-salawatul khams salloli guda biyar wal jum'atu ila al jum'ati da kuma sati zuwa sati in ka samu juma'a a wannan satin kai kokari ka samu wata juma'ar a wani satin wa ramadan ila ramadan kai wancan ramadan din baka yi fitsara ba har wani ramadan din yazo shi ma ka dauka ba tare da fitsara ba to wa'annan kafaratul lima bainahunna tsakanin azhar da al'asar duk abin da ka aikata na laifi in dai tsakaninka da Allah ne in ka samu azhar ka samu la'asar to duk laifukan tsakanin su Allah ya yafe maka in kana da spill over ko carry over to sai a tafi tsakanin la'asar da magariba in kai carrying wani laifin over sai a tafi tsakanin magariba da isha in kai at least ka san wani yana da naci akan laifi ya ƙara yi to anan take ma wannan wai ko bai ma daga hannu ya ce Allah ka gafarta mu bakinai balle kuma mumini baya rasa tuba zuwa ga Allah haka manzo Allah sama yace man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sahabban nan ba su azumin wata ramadan suna yi kaga ko anan ya isa kace eh to lalle kan sharrin da ake musu sharri ake musu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara man qama ramadana imanan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban wannan duk sabubba ne na Allah ya gafarta wa mutum zunuban sa manzo Allah yace man hajja wa lam yarfus wa lam yafsu kharaja min wa lam yafsu kharaja min dhunubihi kayawmi waladatu ummu wanda duk yayi haji ba tare da yayi fasikanci ba ba tare da yayi ba tsako jima'i ba zai fita daga zunuban sa ya koma kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi an gafarta masa zunuban nasa jama'a dan Allah sahabbai ba su yi haji ba so nawa za a rawaito mana ga su a haji haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wallati tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqa fitnar da mutum ke farawa a cikin dukiyarsa da ƴaƴansa in yayi sallah da azumi da zakka wa'annan abubuwan da kuma al'amr bil ma'ruf da annahi anil munkar da Allah subhanahu wa ta'ala yana kankare masa su sahabban nan duk suna yin wa'annan abubuwan na alkhairi kaga kenan ka'ida ta uku dai kyawawan ayyuka suna zama sanadiyar a gafartawa mutum zunuban sa kuma sahabban nan mun tabbatar da suna yi sababi na hudu da Sheikhul Islam ya kawo banda sadaka kuma da take yanzu zaka dau sadaka ka bayar za a je a nemi zunubanka a cinna musu wuta da wani ashanan wannan sadakar su kone kurmus yana sadakar kawai sai ladan ka yasa wallahi duk wanda kaga ya shiga wuta shi yaso ya shiga wuta manzo Allah ya ce duka al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ga baya so da haka Allah zai sa bayan sa a wuta ne saboda sun nace sai sun shiga wuta ba wai dan Allah yana marmarin ya shigar da su wuta ba ya'falullahu bi'azabikum in shakartum wa amantum Allah ba zai azabtar da ku wanda kun gode masa kun yi imani kun yi bauta sababi na hudu shine wato idan mu'mine suka yi maka addu'a kaddara ma duk baka samu wancan gonan zabba to sai Allah ya ci da kai aka samu mu'mine suka roƙan maka Allah ya gafarta ba hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun min almuslimina yablughuna 100 kulluhum yashfa'una lahu illa shafi'u fi ba wani musulmi da zai fadi ya mutu a samu mu'minai mutum 100 su masa sallah kowannen su yana neman Allah ya cece mutumin nan face sai Allah ya cece shi saboda kakka ga musulmi ya mutu dan yana sako kawai ka kai shi wuta nan take baka sani ba watakila a cikin jana'izar sa an samu mutum 100 ko sama da 100 ma da suka roƙa masa Allah ya cece shi kuma sai Allah ya karɓi cecen nasu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa da haka kenan ka'ida ta hudu shine idan mutum ya mutu aka roƙa masa ceto a wurin Allah yanzu so nawa a rana ake roƙa wa sahabbai ceto Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu kullun sai an je ziyara masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam banda lokacin corona kuma kullun in aka zo sai an tsaya an yi wa sayyidina Abubakar da Umar addu'a sai an shiga baki kullun ta Allah dubban mutane suna yin addu'a sai an je Uhud a haka nan ma gaba ɗaya ko a ci karatu ne sai an yi wa sahabbai addu'a Allah ka yarda da su Allah ka gafarta musu to in mun shiga wannan kuma ina ga sahabbai sababi na biyar daga cikin abubuwan da suka sa Allah ya karɓi tuban mutum ko ya gafarta masa ya canja masa daga azaba ko da bayan ya mutu zuwa rahama shine ya zanto ka yi wani aiki ko kuma ana yi maka wani aiki bayan ka mutu duk da Allah ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a na'am
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ
duk da wannan aya tana nuna cewa mutum ba zai samu lada ba sai abin da ya aikata da kansa amma dalilai na sunna sun tabbata akan cewa akwai ayyukan da sun fita daga dunkulalliyar ka'idan nan kamar misali ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa lam yusu wa alaihi siyam wanda duk ana bin sa bashin azumi sai ya mutu bai samu yayi ba sama an wali wanda yake waliyin sa a cikin asaba sai ya azumi a madadin sa to in yayi kaga za a bashi ladan kenan ko to wani ya tafi da dan kare over haka hospital over sai kawai a samu wasu sai su yi masa wannan aiki ko sadaka kamar yadda ya tabbata cewa ana yi wa mutum sadaka bayan ya rasu kawai wani sai ya ce kai Allah ya gafarta wa mahaifina sai ya dau sadaka yayi sai Allah ya kai ladan kabarin mahaifinsa shi ma kuma sai Allah ya bashi ladan wai ba wai ai kai kai asaran lada ba ka tashi babu a'a umara ka je ko haji ko ka samu wanda zai tafi umara ko wanda yake haji dama shi yayi sai ka ce da Allah ina so ga dala 2000 dala 1000 dala 2000 gurgudan kifanka gurgudan dai abin da ka bayar gurgudan yadda za a ninka baka ladan to Allah so nake wannan hajji in ka tashi ka sa kai wa mahaifina niyya to Allah in ya tashi sai ya bada ladan biyu da ladan wanda ya hajjin da kuma wannan ladan na mahaifin tana maza sun ya ga wani yana anna harama ce labbaik allahumma an shukruma Allah wannan biyar da nayi ta shukruma ce sai maza Allah ya tsaya da shi ya ce masa wa man shukruma waye shukruma sai ya ce wani ne ya mutu bai hajji ba sai maza Allah ya ce kai ka taba yin hajjin sai ya ce a sai ya ce hujja an nafsika yanzu soke wannan niyyar dawo kai niyyar kanka daga baya ba sun mahujja an shukruma sai ka dawo ka yi wa shukruma to kaga wannan wani sai ya mutu ma za a samu mutumin alkhairin ya masa haji yanzu ibnu abdul bar bai taba yin haji ba annamal ibnu hazan bai taba yin haji ba da yawa daga cikin wasu malamai ba su yi haji ba amma an samu mutane da yawa har a lokacin nan namu mun ji waɗanda suka taba yi su ibnu hazan haji a cikin manyan malaman mu akwai wanda aka rawaito cewa yayi wa Ibn Hazm haji saboda bai taba samu ya zo a lokacin hajjin tana da wahalar zuwa to wannan ma yakan sa a yi maka Allah ya maka gafara mala'iku ma suna yi wa mutum addu'a Allah ya ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu
allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابًا
نعم ربنا وأدخلهم وكان الله يأتي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به سنة تسبيح ملائكوكينا kuma sun yi imani da shi wa yastaghfiruna allazina amanu su ma din suna yi wa mu'minai addu'ar gafara to Allah ya sa aka ritsa da kai kana ciki yanzu muna zaman nan kawai sai mala'iku suka ce Allah ka gafarta wa mutanen wurin nan kana jin Allah ba zai gafarta mana ba saboda karamcin Allah ya kai ta abin da aka roke shi Allah zai wa yastaghfiruna allazina amanu hanyoyin gafara suna da yawa jama'a kawai dai ka sa ranka kuma ka san yadda abin yake kuma ka nema dan baka tura application ba da request shikenan sai kai ta tayi ba niyya to kaga nan suna cewa wa rabbana wa adkhilhum jannatin Allah ka shigar da su aljanna zuwa ƙarshe wa qihimus sayyi'at Allah ka raba su da dukkan wasu munana abubuwa da ake cin karo da su a alkiyama a kabari a wajen mutuwa wa man taqis sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta wanda duk ka tsare shi daga wannan munanan abubuwan a wannan ranar bala'i kai masa rahama to akwai wa'anda ta nan su kuma za su shigo Allah zai kai su aljanna ta nan Allah ya sa mu dace kuma ya tabbata ma ko addu'a ce kai ka je can ka aikata laifinka ka ma manta ka aikata to sai kuma ka zo ran nan kawai sai ka tuna wa dan uwanka da bashi da lafiya sai ka daga hannu ka ce ya ubangiji Allah ka yafe wa wani Allah ka gafarta masa ko sai ka ganshi ya aikata wani ne ko wani abun kunya ya tinkaro shi ba wai ka tashi ka je ka tozarta shi bane cha kake Allah ka sitirta ba wannan naka Allah kar ka bari su wani da wani su gani in suka gani wallahi za su fantsama shi a duniya kuma Allah ka yafe masa ta ya daina to kana fada haka ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma min rajulin yad'u li akhihi bi da'wa ba wani mutum da zai daga hannu ya dan uwansa addu'a illa wakkala Allah bihi malakan ba ce nan take Allah zai wakilta wani mala'ika kullama da ali li akhihi duk san da ka roka wa dan uwanka qala al malik malak sai mala'ikan ya ce al muwakkalu bi amin wa laka bi misl kai ma haka to wannan za a yi ta adana maka a matsayin bonus ina jin da yawa mutane ba su san me bonus ka tambaye masu yin cryptocurrency ka ce me bonus ya darajar bonus take su za su fi kowa sanin kimar bonus yadda ake an kara maka wani abu a cikin receipt ɗinka kana da credit kawai a karo maka wani abu sai an hadu ka zo kai redeeming wannan kana yi Allah yana ajje maka kaga khalatu amalan salihan wa akhar sayi'an dai karshe asallahu an yatubu alayhi wannan shine step na hudu daga cikin ko na biyar kai ko daga cikin steps din da ake gafartawa mutun zunubi na shida idan duk ta kure ma a ce har mutun ya tsallake har ya mutun ya shiga bala'i ba ya dai masa akwai wani abu da ake cewa cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kwa cetan nan dukkan mu we are all applicants we are all candidates na wannan cetan ba wani mutum musulmi da aka ware aka ce shi baya cikin candidate din kuma cetan nan fa ya kuce duk yanda kake zato ba za a gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hakikar ganewa sai ranar alkiyama sanda Allah ya bashi maqamul mahmud sanda Allah ya tashe shi karkashin liwaul hamd sanda duka annabawa za su gaza shi kadai ne zai taho gaban ubangiji ya fadi ya sujada ya dinga rusawa ubangiji kirari yana ta koda ubangiji manzo Allah ya ce a lokacin ma kalmomin kirarin a lokacin za a kimsa musu ubangiji zai ce masa tashi saltuba me kake so ne roki a baka washfa'tu shaffa je ka duk wanda kake so ka ce taka ce to anan ne fa zaka karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara ceto kai ka san ba zai tsallake sahabbansa ya taho kanka ba tukuna in zaka shiga dai kai ka san wanda ya sani da sahabbansa dan su ne farko a zuciyarsa tukuna ko ba haka bane ko ba haushe yace kasancewa a zuciyar mai rabo yafi wani ga hannuna ko ba haka bane ai fassara karba garan shi ne kai ka to shi mai rabo ya to kana gani malam shi zuciyarsa tana kan wani can nesa sai ya tsallake ya je bashin sai ya dawo wajen ka tukuna shine ba shi yake cewa kasancewa a zuciyar mai rabo ya fi wani ga hannu to wannan cetan ma kadai ya isa shi kadai kuma fa duk wanda manzo Allah ya ceta kuma shi ma za a bashi damar ya yi ceto to anan ne ba wani abu da yake amfana dan adam sai tsabagen takawarsa ta zuci da kuma tsabagen kaunarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa manzon Allah ya cece mu shi yasa idan ana gaya maka maqamin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da irin matsayinsa da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi a gaban ubangiji yanda Allah subhanahu wa ta'ala zai girmama shi ya karrama shi ya bashi wannan damar da wannan ceton da ba kowa yake bawa ba a lokacin zaka ƙara gane darajarsa da matsayinsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa wani mai waka yana cewa yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar da Adamu zai yi nuni duk miji gun Nuhu Musa kai kana matsayinka duka sai su ce Isa kawai ne za ya je shi ma ina sai dai ya kai mu wajenka sallallahu alaihi wasallam kai ko da mun je sai ka ce ni ne da shi ceto a yau ya rabbi da ni gare ka al-mustafa sallallahu alaihi wasallam kai yo kirari mai yawa sannan ta'ala sai ya ce ya baka kai ne kadai Allah ya bai al-kausara kuma har maqamul hamd duk ka ya baka ya baka limanci na manzanni duka da gani da danawa ilahu duk ya baka sallallahu alaihi wasallam to wannan cetan yana nan yana jiran wani wanda yake da imani a ransa kuma yake sa ran samu kuma manzo Allah ya ba mu likeci yace duk wanda aka kira sallah ya dinga bin mai kiran sallan har aka kai karshe sannan yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa at-tamma izuwa karshe yace wannan ceto na ya tabbata a gare shi manzo Allah yace ku roƙan min ceto ran al-kiyama domin wani matsayi ne ni kadai ne zan cece shi wanda ya roƙa mini to kuma na lamunce masa cita yawan sujada in dai kana son ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ka dinga yawan nafila duk lokacin da nafila ta halatta kai to sahabbai suna cikin wannan mu ma muna sa ran mu shiga ciki mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani zabi tsakanin cewa rabin al'umma ta su shiga aljanna da kuma a bani dama in yi ceto sai na nemi in yi gwanda in yi ceton saboda a ceton zan ceci sama da rabi أترون هال المتقين لا ولكن هال المذلبين المتلوثين الخاطئ مدالة كنا غنين چه تنن دنكي فرانا كرشن ويغا ما ستاك واني چه أغا ما سزلبيني لأك أكوني چه تونا مسمن دمزا الله زيو ما سلب أكوي لوكا چن دمزا الله سمعينا تكين الجنة وغنجي زي چه مساتو يا محمد كاية دد دد أبن دنباكا سيتي يا وغنجي دسورا سيأتي مسامينيني yace ba zan samu nutsuwa ba alhari akwai wani a cikin al'ummata da yayi imani da ni kuma yana cikin wuta sai ubangiji ya sa a nuna mu da Allah list kowa da irin status din sa da profile din sa sai ya ce to duk cecuwan da kake so dan haka duk wanda yayi imani da manzo Allah sama ko ya shiga wuta bayan an lallasa shi an mar azaba gurgurdan laifin sa an kone laifin sai a kalato ƴan wutan duk wanda ya imani da Allah sai a bar iya kafirai kawai da masu da mushrikai da mulhidai da zindikai da waɗanda suka yarda amma wanda duk ya mutu akan ya yarda Allah ɗaya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma sa'an nan ya yarda akwai wuta akwai aljanna ya yarda Allah ne ya halicce mu zuwa gare shi zamu koma bai fasa wannan addinin ba kawai dai shakkiyanci ne da sakarci da me ya kai shi zuwa ga wannan to wannan girman imanin nasa za a fito da shi a cikin wanda za su fito karshe in sun fito to duk sun yi rauni sai a dauke su a wun a zuba su a cikin wani ruwa ana ce masa ma'ul haya ko ma'ul hayati ma'ul haya mamako kenan shine al haya ara qurbuhu qurba wa maghnahu kunyatan wa ru'yatuhu riyan wa mahyahu lil haya al haya kenan ko ma'ul hayati ruwan da zai sake restore din rayuwa ya dawo musu to fa yambutuna kama yambutul kala fi janibi al-assay kaman yanda tsiro yake fitowa a gefen teku kaga ai baya yin kwari da yawa sai a watso su aljanna su shigo to fa da sun shigo an yi first din sabon first din na karshe kenan sune last batch su ma duk daga categories ne za a raba su in sun shigo last batch din nan to ana ciki ne fa to duk da haka dai za a dan dinga jin alamar kaman wa'annan sababbi ne bisa da shigowa sai a dinga ce musu waɗanda suka fito daga wutar ruwa wuta to kuma aljanna ba jin haushi to sai kuma su ga ba sa son wannan sunan sai ce ya ubangiji sai su kai ƙara ana ce mana rabuwa wuta sai ubangiji ya ce to na ba ku suna utaqa'ur rahman ku ku ne entattun Allah sai ya zama kuma ya zama musu wani title ne mai daɗi wannan duka albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa muna cikin wannan cita sababi na takwas daga cikin sabubban da ke sa Allah ya canja wa mutum daga wani yanayin asallahu an yatuba alaihim to shine wani duk gaba ɗaya ba ta nan zai shigo ba shi kuma ta inda zai shigo in ya shiga kabari sai a fitine shi a kabar fitinar kabari musiba ce babba amma akwai wanda in aka yi masa ita to kuma shi kenan an gama a wannan trial din ake gama azabtar da shi ya gama kurkunsa da an tashi zai samu kuma ya shiga aljanna wani kuma musulmi ne mumini ne kawai an tashi tunda Allah ya dauki ransa an dame da ransa lokacin da kabarin zai matse shi sai ya matse shi kuma sai Allah subhanahu wataala ya mantar da shi matsar sai a ce to da an tashi a gaban ubangiji sai a ce to wannan ita tai belin sa shine kudin belin kamar shine alfarashin belin ke sai a tafi da shi aljanna tunda wuta dama ku ne na Allah yake sa masu safo to su kuma khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an akwai sababi na tara wani kuma sai an fita daga kabarin an zo gaban Allah a ranar alkiyama wannan tsarmakatan na ranar tashin kiyama girgizar kasar da za a kama hantar kasa a girgiza ta rugujewar da sama za ta yi taurari su fado wannan firgitar da yayi to dan shi mumini baya aikin banza wannan firgita kawai sai a ruta mai lada a madadin ta shi kuma da ita zai tsira dan Allah Allah bai cika mai karamci to ya wasu suke tsuke karamcin Allah ne sai su bar kaman aljanna ta su ce su kadai ka gansu yadda ka san suna bautawa Allah da tsanani da tsanantawa da murtuke fuska da takaice musulunci da bin annabi a iya wata zawiya ɗan mitsitsiya sai iya ita kawai su iya kadai su da kannansu da ƴan uwansu la tuhajjir wasi'an rahama Allah fadi ne ta kude fadakar akan sabo yana da shi'umci zamu zo kan ayoyin da suke nuni akan shi'umcin saban mu fadakar don mu kubuta daga hanyar murji'a wannan kuma duka raddi ne da barranta daga hanyar khawarij da suke kafirta mutun akan ya aikata laifi kai tsaye su nesanta shi daga rahmar Allah da kuma rawafid da suke nesanta sahabbai akan laifin da watakila ma ba kabira bane in kabira ce ma kuma sun tuba Allah ya karbi tubansu duka karkashin khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an asallahu an yatuba alaihi sannan sababi na 10 wannan sababin ma duk duniya ba wanda ya san ma me shi kawai Allah ne zai ga dama ya kai mutum aljanna ya tabbata cikin sahihu muslim da sunan ibn majah da wadansu daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi suka ce masa wai manzon Allah ya taba tattauna da ku ne game da tsayuwa da za a yi a gaban ubangiji ranar alkiyama wani fatis sai an zo nan wallahi anan Allah zai aikin sa yace kwarai manzon Allah ya tattauna da mu ya akai ya abdullahi bin umar yace ubangiji zai sa a kawo masa musulmi ko mumini a dire masa shi ila kanafihi fayudnihil jabbaru ila kanafihi sai ubangiji isasshen sarki wanda ba wanda ya isa sai shine aljabbar asali aljabbar a sifa ta mutane shine taurin kai wanda baya juyuwa to ko in haddan adam za a samu wani wanda yake jin haka ubangiji shine aulada ya zan baka isa ka juya shi sai abin da ya ga dama yake ba wanda ya isa ya samu baki a cikin al'amarinsa sai Allah ya sa a kawo mutum sai Allah ya ce a fara kawo mai kananan zinubansa urdu alaihi sigara dhunubi sai a dinga ebo kananan zinuban ana ajewa a dinga ebo ba iya kananan fa sun isa su halakar da mu ba in ba dan rahmar Allah sai an tila kananan zinuban nan sun kai inda gaba ɗaya sai ko za a kawo kyawun ayyukan ma ya san cewa ba inda za shi amma ba dauko zina ba ba dauko ƙarya ba ba dauko wasu manya-manyan laifuffuka na tsakaninsa da ubangiji ba sannan sai ubangiji subhanahu wataala sai ya ce musu to ga laifukan kana ka gane su sai ya ce Allah na gane su ai ba kai sai kai inkari in ma kai inkari hannun zai ce da ni akai kafar za ta ce da ni akai duk abin da ka aikata shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu duk abin da suka aikata sam'uhum kunnansu da idansu da fatarsu wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay Allah da ya bawa baki magana mu ma shi ya bamu magana to sai ubangiji ya ce kai kai wannan laifin sai ya ce kana da wani uzuri ne kai ka san akwai inda baka da uzuri sai bawa ce ya ubangiji ba ni da wani uzuri hatta idza dhanna annahu halik sai mutun ya gama fidda rai yana jira a nuna mai hanyar wuta tukune ta ina mala'iku za su cafe shi ilama ya dauke numfashin sa ke dan ko sai ubangiji ya ce to ku dauke dillefi sai ku mayar da shi kyakkyawan aiki sai a fara nan take sai kaga an canja laifukan sun koma kyawan ayyuka to sai mutun ya zumbur sai ya ce ay rabbi ya ubangiji ina da magana akwai wasu laifukan ya banga an kasu ba Allah dan Umar Allah ya kare da a gare shi da ya fada sai tabi'an suka yi dariya sai ce ni ma da na bazan Allah ya fada sai nayi dariya manzo Allah ma yace ubangiji ma in bawan manzo Allah ma yayi dariya yace ubangiji ma in bawan ya fada sai ubangiji yayi dariya wannan musalsalun ne bidhahib haka da ruwina sai yace to sai ubangiji yace haba bawa na na sitirta ka kai a duniya kuma yau kuma zan gafarta maka shi a lahira malamai sun nemi su kutsa su ga me yasa sababin wannan gafarar amma har yanzu ba a gano ba kawai ganin damar Allah ce in yaga dama la yusalu amma yaf'al wa hu yusalu to wannan fa iya abin da dan adam yake kokari ya iya ganowa kenan na hanyoyin da Allah yake canjawa mutum daga mummunan yanayi da a zahiri physically mun gama calculation cewa mutum yake kaza to ga sakamakon sa amma kuma dai yana da ayyukan alkhairi na kaza da kaza da kaza to ba mu sani ba in ya kuskurewa hanya ta farko ko zai ci ta biyu ko zai ci ta uku ko zai ci ta hudu ko zai ci ta biyar har zuwa ta goma dan haka ba a shiga tsakanin Allah da bawansa kai dai kawai abin da ya zama wajibi da tilas a gare ka shine in mutun kaga yana sallah ka sa mai rai in mutun yana shan giya ka jiye masa tsoro dan anewa masu shan giya azaba in mutun yana zira ka jiye masa tsoro dan anewa masu zina azaba ya mutu yana cikin aikata laifi to gaskiya muna jiye masa tsoro ba za mu iya tarkake shi ba ba wata taskiya da za mu bashi amma ba mu sanya Allah zai yi da shi ba amruhu ila Allah wa man yamut wa lam yatub an dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih to ɗan uwa wannan shine a taƙaice abin da za mu iya bayyana wa na ma'anar khalaqu amalan salihan sun aikata ayyuka nagari amma sai suka cakuɗa su wa akhar sayi'an da wasu munanan ayyuka amma in dai mutum mumini ne musulmi ne to asallahu an yatuba alayhi ya kusata Allah ya karbi tuban sa inna Allaha ghafurur rahim lalle hakika Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ne ya Allah muna roƙon ka ka gafarta mana Allah muna roƙon ka ka ji kan mu Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ka kar ka bar mu mutu zuwa gare ka da zunuban mu Allah ka sa duk wani zunubi da muka yi ka ba mu ikon mu tuba kafin mutu ka sa ranar mutuwar mu ta zama ita ce mafi kyawun rana a gare mu